السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك علما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو إن شاء الله يو زام الأورا دقائنا مكتا عجية أولنا اللتافينا 100 حديث للحبس من صحيحي البخاري ومسلم وتحديثي قدادري دو من حدا wanda aka ciro daga cikin littafin ko littattafai guda biyu mafi inganci, Sahihul Bukhari da Sahih Muslim. Jiya mun tsaya hadisi na 5 wanda ya magana akan gairatullahi ta'ala, wato kishin Allah subhanahu wa ta'ala. Mun ji Allah ina da kishi, shi ma mai kishi. Shafi na 5 kenan, hadisi mai lamba ta 6 na ƙasa can mai lamba na 6 na ƙarshe. مالتي فضل قيام رمضان فللر اي وروة رمضان. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقى ابي هريرة الله يقارى ما سيدا شوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Wanda duk ya tsayu watan Ramadan ya yi ibada a cikinsa, yana mai imani da neman lada, gufira lahu ma taqaddama min zambe, to an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa. Wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Da yace imanan ay tasdiqan bi wa'dillahi ta'ala bi thawabi alayhi, wato mutum yana mai gazgatawa da alƙawarin da Allah maɗaukaki ya yi da bayar da lada akan aiki. Duk aiki da mutum zai yi, to insan menene alƙawarin da Allah ya yi akan wannan aikin. To in ya sani, bayan ya yi imani da aikin, to kuma ya yi aikin ina neman wannan ladan, ko ina mai gaggata wannan alƙawari na lada da Allah ya yi. Sannan ihtisaban ay talaban lil ajr, saboda neman wannan ladan, la li qasdin akhara min riya'in wa ghairi, ba dan wata manufa ba ta daban na daga riya da abin da ya kama da haka. A ce mutum ya yi dan a ce ya yi, ko a ce an gan shi ya yi, ko a yabe shi, ko abin da ya kama da haka. Kai malamai suka ce ko dan ka ba wani haushi ne, to aiki ya tashi daga imanin wahtisaba, ya koma wani abu daban. Yanwa masu albarka, wannan hadisin ba ina takaituwa a kan Ramadan ba ne kawai, a ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yakan yi magana a kan abin da ya shafi munasaba. Kamar yanzu muna cikin azumi, to sai ya gaya mutane cewa wanda ya yi ƙiyamun Ramadan, to ina da kuma yana mai gazgata alƙawarin da Allah yi na ladan da zai bayar, kuma ya yi don samun ladan. Kun ga abubuwa ne guda biyu, ka san alƙawarin da ya na ladan da zai bayar, sannan ka yi don ka samu ladan. Ina fatan mun gane. Kar mutum kawai ya ibada haka nan babu wata manufa, ko bai san menene Allah ya alƙawarta ya tattala ga waɗanda suka yi wannan abin ba. Wannan shi zai sa ka ringa jin ƙima ta ibada ɗin da kake yi, kuma za ta sa ka daɗa dagewa wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma neman ilimi. To sannan hadisin ina nuna mana cewa wanda ya yi ibada ba tare da imani ba, ba kuma tare da neman lada ba, to ba shi da ladan wannan ibadar. Ko kuma ya yadda da abin amma bai yi don samun ladan ba, kamar tsuntsu ne mai fuffuke biyu, kaga sai da guda biyu yake iya tashi, in ɗaya kare to bai tashi. To kamar haka ne idan mutum ya san ladan da Allah zai bayar, kuma ya yadda Allah zai bayar, amma sai ba don samun ladan ba, to babu. Da haka kuka ga Allah subhanahu wata'ala ya yi ba annabawa, ya ce sun kasance ya du'una na ragaban wa rahaba, suna kwaɗayin ladan da muka tattala na ibada ko na wani aiki kuma suna tsoron azaba, suna jin tsoron fadawa cikin yanayi mara kyau. To da haka waɗannan abubuwan wajibi ne mutane su lura da su a kowace ibada za su yi, kamar yadda na faɗa ba wai ya takaita kawai akan azumi ba ne, sai dai manzo Allah yakan yi magana yawanci bil munasaba, wato abu ya taso. Da haka za ka ga wani wurin sai ce da kai man samun Ramadan ɗin imanin wahtisaba, wanda ya azumci watan Ramadan ina mai neman lada mai imani ya san alƙawarin da Allah ya yi na wanda ya azumi zai ba shi lada, to ya yadda Allah zai ba da ladan, ya gaskata wannan. To kuma sannan ya yi azumin don ya samu wannan lada, kun ga abu biyu kenan ko? Kaga ga Allah ya alƙawarin zai ba da lada kuma ka san ba ya saba alƙawari, to ka yadda da wannan, ka yi imani da shi, to sai kuma ka yi aikin don samun wannan abin, kun ga kuma wannan wani abu na daban, an gane ku? To saboda haka ainihin wato sai an haɗa guda biyu sannan to kaga nan ma sai magana kan azumi. To in ka kalle sai ka ce to kenan akwai karo tsakanin magana, an ce wanda ya azumin Ramadan, an ce kuma wanda ya kiyamu Ramadan, wani yake nufi kenan? To sai a ce da kai guda biyun gaba ɗaya. Misali kamar yanzu za ka je ka ga akwai masallatai da yawa, ana tarawihi sai ka ga kamar me, kamar an rairaye mutane, ka zo magariba ka ga masallaci ya cika, za a yi sallar isha ka ga masallaci ya cika, amma ana yin sallama ka ga mutane suna zarewa suna tafiya, musamman wuraren da aka san sukan dan tsawaita sallah ko kaka, sai ka ga mutane suna abin nan, inda wani abu suke na shedan sai su jaddada yadda za su yi ba su ji, amma wannan abin da za su yi na ibada sai shedan ya zo ya nuna musu haba ai sauki ake nema ai kaza ai kaza, sai ka ga suna rairewa. To annabi in ya ga irin wannan sai ce to man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, to sai mutane a sa musu wani kwadayi, a sa musu wani zikir, saboda me? Ai kowa gafara yake nema, kowa aljanna yake nema, kowa so yake ai masa rahama, to in yaji inda zai same ta kuma cikin bagas to sai kaga ya dage. To wannan hadisin dai mahallin shaida cikin sa ma'ana nuna falalar qiyamul ramadan shine da yace man qama ramadan imanan wa ihtisaba, kuma ana nufin ko wace sallah ake nufi, wace ce qiyam din da ake nufi, shin ana nufin qiyamul ramadan wannan da ake na tarawihi ko kuwa a cikin dare bayan an kwanta an yi bacci a farka kamar tahajjud? Sai malamai suka ce guda biyun gaba daya ana cewa da su qiyamul ramadan. Da haka yi zuwa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya tsaya tare da liman har liman ya juya, har liman ya gama sallar da yake yi, to an gafarta masa abin da ya gabata na zunuban shi. Ma'anan ya tsaya tare da liman a duk lokacin da limamin ku zai yi wannan sallar, idan a farkon lokaci ya yi ta ka yi tare da shi, idan a ƙarshen lokaci ya yi ta ka yi tare da shi, to za ka samu wannan ladan. Kenan ana nufin sallar tarawihi da mutane suke yi lokacin da liman yake yi, in tahajjud aka yi to ita ma tana ɗaukar wannan. Amma magana ko sunan qiyamul ramadan a wannan hadisin ana nufin sallar tarawihi ne, an gane ku? Fadlul hajj wal umra, hadisi na bakwai kenan, falalar aikin hajji da umra. An abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala, daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, daga umra zuwa umra, wato yayin mutum yayi umra wani lokaci sannan yaje sake komawa, to kafaratu lima bainahuma, wannan umrar ta biyu ta kankara abin da yake tsakanin umrar farko da ita. Wal hajjul mabrur, shi kuma haji wanda aka bi Allah a cikin sa shine al mabrur, laysa lahu jaza'un illa aljanna, ba shi da sakamako sai aljanna. Mahallin shaida a ciki da yace kafaratun lima bainahuma yace kuma laysa lahu jaza'un illa aljanna, wannan shine mahallin shaida a cikin hadisi. Me yace umra? Ita ce ziyara, abinda yake cewa al-umra ay az-ziyara, ba tin yaje ziyarci dakin Allah subhanahu wata'ala ya aiki irin ayyukan aikin hajji, sai dai babu kwanan Mina, ba tsayuwar Arfa, ba kwanan Muzdalifa, ba jifan shedan babu yanka wanda yake na wajibi akan mutum sai dai in ya ga dama yana da yalwa ina da hali amma ba wai dan an shar'anta masa lalle ilalla in yayi umra sai yayi yanka ba a'a ita hadaya a ce a Makka kowanne lokaci mutum ya samu dama sai yi amma ko wanda an shar'anta ta lalle ilalla wanda idan baka samu kai ba to zaka yi wani abu a madadinta an gane ku to amma a umra babu wannan sai dai umrar da aka yi ta tamattu'i wanda takan wajabta ainihin yanka idan ba a samu dama ba kuma ya azumi ina fatan mun gane to wannan shi ake cewa umra umra rukunanta guda uku ne na farko shine niyya na biyu ainihin wato ko niyya din shine mutum yi wanka isa kayan harama daga miƙati ya yi sallar nafila raka'a biyu sannan ya gaya wa Allah ko yi niyya kuma niyyar ita ko ana furtawa ba wai niyya ce kake furtawa ba a'a amma kana furta abin da za ka yi ce labbaika Allahumma labbaika umratan an gane ku wannan ba niyya ba ce amma tana cikin abin da niyya din ta kunsa ina fatan mun gane to abu na biyu shine ayyuka waɗanda ake yi na tsawafi bayan umra a yayin umra tsawafin kudumi wannan tsawafin da kake yi na kudumi shine kuma tsawafin umra tsawafin kudumi shine kamar tahiyatul masjid a masallaci idan muke yi in ka shiga masallaci zaka yi tahiyatul masjid to idan mutum yaje zai yi umra zai yi tsawafi a lokacin da yake tsawafin ina kudirce ina yin ayyuka ne guda biyu ko tsawafi guda biyu a cikin guda daya na farko na kudumi ya zo Makka in ka je Makka ko ba za ka yi umra ba ana so ka je ka yi tsawafi da ɗakin Allah kuma sau bakwai za a zagaya uku na farko da sassarfa guda huɗu da goma tafiya normal inda mutum ya saba to sannan sai kuma mutum ya je yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wannan shine rukuni na uku na umra sai abin da yake biyo bayanta a matsayin wajibi kame baki abin da ya shafi talbiya har lokacin da za a je a fara tsawafi sallar nafila bayan an gama tsawafi da kuma saisaye ko aski da mutum zai yi bayan ya gama to wannan shine aikin umra ainihin a takaice a dunkule kuma ana yin ta lokaci guda a yi a gama an gane ku aikin hajji shi kuma ana ta da shi alƙasd nufata shine ma'anan hajji hajja ay qasada wato ka nufaci ɗakin Allah subhanahu wata'ala da zimmarin ibada ko sauke nauyin ibada da Allah ya dora a kanka to shi kuma ya haɗa waɗannan rukunan na umra kuma ya ƙara da waɗansu wanda zai ƙaru a kan waɗannan shi ne tsayuwa a Arfa rukuni na huɗu kenan mun ce aikin hajji abin nan umra yana da rukunai uku to shi kuma aikin hajji yana da rukunai guda huɗu waɗancan guda uku na umra sai kuma ainihin tsayuwa a Arfa to sai kuma wajibansa suna ƙaruwa su kai kamar guda bakwai in ka haɗa da waɗancan da muka ji sai ka haɗa da kwanan Mina da kuma kwanan Muzdalifa da jifan shedan da wannan da yanka bayan mutum ya gama aikin hajji idan ya yi ƙirani ko ya yi tamattu'i banda mai ifradi amma shi ma mai ifradi in ya ga dama zai yi yanka kamar yadda muka ji a baya cewa ita ibada ko ta yanka a Makka kowanne lokaci da kowanne yanayi mutum yana iya yi an gane saboda wuri ne da idan kai a wurin to za ka samu ladan da ba inda za ka yanka ka samu lada kamar nan wurin an gane to wannan ina nuna mana falalar aikin hajji da kuma umra an gane ku to nan da yace al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma me umra take kankarewa na zunubai shin manyan zunubai take kankarewa ko kuwa kananan zunubai malamai sun tattauna magana mafi inganci kananan zunubai ne saboda Allah yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna in kun ne sanci manyan zunuban da ake hana ku aikata su to nukaffir ankum sayyi'atikum waɗanda ba su kai manyan zunuban ba mu kuma za mu kankare muku su shine aka ce waɗannan su ne waɗanda kamar yadda Abdullahi dan Masud yake faɗa su ne waɗanda irin waɗannan ayyukan suke kankare maka su ka yi wancan sai ka zo ka yi wannan wancan zunubi din sai ka zo kai wannan aikin sai Allah ya kankare maka wannan zunubin dalilin wannan aikin kamar yadda zuwa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tabi'i sayyi'atal hasana tamhuha in mutun yayi mummunan aiki to ya bi shi da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya zo ya shafe ainihin zunubin wancan mummunan to haka ya kamata mutane su dinga fahimta amma wasu malamai suka ce a duk wani zunubi da kai wa Allah in dai tsakaninka da shi ne to ka umra tana kankare haka nan aikin hajji haka nan sallar juma'a haka nan azhar zuwa al'asar as-salawatul khams kamar yanda zuwa wani hadisi suna kankare zunuban da suke tsakanin su to sai suka ce duk wani zunubi da kai wa Allah in dai haƙƙi ne tsakanin kai da Allah babu haƙƙin wani a ciki to Allah zai kankare maka dalilin waɗannan ayyuka suka ce ya danganta da irin niyyarka ya danganta da irin ƙarfin imaninka ya danganta da irin yadda Allah ya tona zuciyarka idan lokacin da ka wancan zunubin wanda dalili isa ka yi shi akwai wanda zai zunubi don ta more akwai wanda kuma sai shaiɗan ya rinjaye shi ne da gaske bayan ya yi abin kuma ya zo nadama ta cika masa zuciya wanda ita kanta nadama ɗin ma tuba ce ainihin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yakan gafarta mutane dalilin ita nadama ɗin Allah ya datar da mu sai at-tasa'ubu min ash-shaytan hadisi na takwas kenan wancan hadisin shi ma Imam al-Bukhari da Muslim su ruwaito shi at-tasa'ubu min ash-shaytan hamma daga shaytan take idan mutum zai hamma da ake bude baki to shaytan ne an gane ko da haka zaka ga yawanci baka yin hamma sai a lokacin wani abu mai muhimmanci zaka yi sallah ka zo kana karatun al-Qur'ani ka zo kana sallah ka zo kana kaza kana sahu sai ga ko mutum ya daga bai kai ina ne ina abin nan to sharri ne na shaytan an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaal daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-tasa'ub min ash-shaytan hamma daga shaytan take fa idza tasa'aba ahadukum daka in dayan ku yaji hamma kaga yace tasa'aba in yayi hamma to ba wai yayi hamma din ba a yaji hamma din tana towa falyaruddahu mastata to in mayar da hamma din ya ki gurgurdan iyawarsa duk inda zaka iya matse ta karkai to kai amma idan ta kama lalle sai kai to babu laifi sai kai mahallu shara ciki da yace at-tasa'ub min ash-shaytan hamma daga shaytan take to me amfani me fa'ida ka ji cewa hamma daga shaytan take saboda kada ka bai wa kanka dama kai saboda me Allah yake da kai inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaytan makiyinku ne da haka ku rike shi maki ba zai taba zo maka da alheri ba duk abin da shaytan ya zo maka da shi koda kana ganin alheri ne to ba alheri bane akwai tasa manufa a ciki an gane ku to dan haka karka yadda kai masa da'a sai ka samu matsala tayi to idan wasu suna hamma zaka yi suna a'udhu billahi ko wai a'udhu billahi min ash-shaytan shin wannan an shar'anta shi a shar'ance wana kun fahimci tambayar shin an shar'anta wannan a shar'ance idan mutum yana hamma yi isti'aza ya ce a'udhu billahi min ash-shaytan rajim to in ka tattauna da masu yi za su ce ai Allah yake ka nemi tsari daga shaytan kuma annabi ya ce da kai wannan hamma daga shaytan ne sai su da kai kamar inda yace da kai idan kana tafiya ka ji tsoro ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaytan to yanzu shi ya gaya maka cewa wannan hamma din da kake yi shaytan ne to kenan sai ka nemi tsari da shi to wannan sai mu ce da su qiyas ne ma al-fariq ai ana yin hamma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haka shi ma yayi misali wasu daga cikin sahabbai sun yi dalili ya zo ya har sai da ya koya musu ma inda za su yi cewa idan mutum yana hamma kar yi magana annabi ya ce in kana hamma kar kai magana dan kai sai shaidan yi maka dariya kaga yayi wancan shegantaka ta yasa ka yi hammar kuma sannan ya sa ka zo ka yi abin da shari'a ta hana kana wata magana a ciki to kaga wannan yake nuna cewa idan ana hamma kenan ba a magana sannan abin da shari'a ta shar'anta a daidai wannan lokacin shine wanda ya tashi yin hamma falle sudda fahu ya rufe bakinsa kuma ba a son ka sa hannun dama su ake ka sami na hagu, na hagu kuma yana ba cikin ba bayan, sai mutum ya sa bayan hannunsa in yana yin hamma, kamar yadda Imamu Nawawi ya kawo a cikin Riyadhus Salihin. To kenan wannan abin nan din, wannan hamma din an shar'anta maka ga in ka zo za ka yi ta farko kai kokarin hana hannuwa ga barin yanta, kar ka yadda kai. Idan ta kama sai ka yi to kame, ka toshe bakinka da ina da hannunka na hagu. Na uku, kar kai magana, kar kai magana lokacin da kake hamma. Idan mutum ya yi to kuma sai shedan ya ringa yi masa dariya. To da haka kaga wancan kiyasin da suka yi, kaga ya sha bamban da abin nan. Dan wajibi ne a dauki al-mutlaq ala al-khas. In magana ta zo ga ta nan mutlaqa, to sai a dauke ta ala al-muqayyad, afwan, ba ala al-khas ba, al-am ala al-khas, al-mutlaq ala al-muqayyad. To idan aka samu magana ta zo ga ta nan sake, to sai amfani da wata wadda ta zo ta iyakance ta. Haka aka samu ga magarin magana, ga mammiyar magana, amma an zo an kebe wani abu, to sai a yi amfani da wannan keɓaɓɓen a kan wancan. Saboda mai keɓewar na nuna muhimmancin wannan abin, kuma an keɓe shi, to an daɗa nuna masa ya nuna cewa ina da muhimmanci. Kamar yadda shi wannan muƙayyad daga cikin mutlaq, ina fitar da wannan abin ne daga cikin wancan hukuncin. In ka ji tsoro kai kiran sallah, in ka yi kaza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a kaza ka ce a'udhu billahi, sai ka ce banda wannan, sai kai ma kar kai magana kwata-kwata. To kun ga kenan ya fita daga wancan abin nan, dan haka dole wannan sai a ce da shi mahsus ne daga wancan am din, sannan muqayyad ne daga mutlaq idan mutum haka ya dauke shi. To da haka sai zaman to qiyas ne ma al-fariq, kuma ka'ida usuliyya tana cewa abin nan lijtihada ma'an nas, ba a ijtihadi bayan ga nas. Tunda akwai nassi akan wannan masalar, to wani ba zai zo ya ce yayi ijtihadi na haka yanzu bari ya ringa yin isti'aza lokacin da yaji hamma ba. An gane ku? Tunda nassi ya ce kar kai magana lokacin da kake. An gane ku? As-sa'yu 'ala al-armalati wal miskin, taimako ga al-armala waɗanda suke marayu, matar da ta rasa miji, masu sauƙin nauyi da kuma gata da kuma miskine. Lafazin al-armala wato asalinsa ana faɗa ga matar da ta rasa miji, dalilin mutuwarsa ko dalilin rashin mahaifi ko da al-armala matar da ta rasa mai ɗaukar nauyi, ba wadda ta rasa miji ba, mahaifinta ya mutu, dan uwanta da zai dauki nauyinta ya mutu, mijinta ya mutu, danta ya mutu, ko ba mutuwa suka yi ba amma ta rasa wanda zai dauki nauyinta, to wannan ana cewa ta armala. Amma an fi sakin sa ga matan da sun rasa mazajen su ne. An gane ku? Wadda ta rasa mijinta ita ba marainiya bace amma tana shiga cikin wannan sahu. To da haka ainihin aka ce al-armala ta ce uwar marayu. An gane? Wadda ko waɗansu a ƙarƙashinta waɗanda take ɗaukar nauyinsu da kuma miskine. An abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda, cewa annabi sallallahu alaihi, daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa kal qa'imi la yaftur وكالصائم لا يفطر. ايه الساعي على الارمله والمسكين وند يكي تسيوا اكن ماسو سوكين غاتا مرايو ده مسكيني كمر مي جهادي ني في سبيل الله كمر وند يكي تسيوار دره ني بايا غجياوا كمر مي ازمي ني وند بايا كري ازم معنا بايا شروا واتو مدن متين يناي وانا ايكي ka taimake su jiya, to kamar ka fita wajen jihadi ne, gobe ka sake taimakon su, to tun daga jiya zuwa yau kana da ladan mai azumi. Ka taimake su jiya, ka shiga azumi, zuwa yau da ka sake taimakon su har yau baka sha ruwa ba. Da ka taimake su jiya, tun da ka taimake su kai ka bara harama ka shiga qiyamul layli, har zuwa yau da ka sake taimakon su kana cikin sallar har yanzu baka sallama ba, tarsha, ka je office, ka je kasuwa, ka je gona, ka je wajen aiki, ka je masallaci, ka yi bacci, ka tashi, ka shiga, ka fita, ka yi hira, ka yi kaza. Amma duk da haka ana rubuta maka ladan wanda yake kiyamul layli. To wannan kenan abu ne wanda yake mai kyau. Ku lura nan da yace as-sa'i, kai kawo kenan tafiya da gudu-gudu, shi yake tsaya da shi as-sa'i ko. To ba ana nufin as-sa'i na tafiya bane a wannan anan, an gane ku. As-sa'i ay al-qa'im, wato wanda yake tsaye wajen kula da abin nan. To me yasa aka ce da shi sa'i? Ai magidanci ko mahaifi ko miji ko wanda yake tsaye akan wani, ai yana zuwa ne ya tsororo ci yo aiki ko ya tattaro me ya samu abin da zai zo yi wannan aikin. To da haka tunda sun rasa ne musu, kai sai ka zo kake musu. To shine ake aka ce as-sa'i din, an gane ku. Wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi, kuma ga falalar abin nan nan cewa kamar za a samu lada kamar na jihadi, kamar na tsayuwar dare, kamar na azumi. Wannan fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora, ya dora mu akan daidai, kuma za mu kwana nan insha Allah, in Allah ya kai mu gobe, ma dora daga inda muka tsaya. Da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai ne, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kure kuma Allah ya fi mana, Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.